Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 16 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kasashen Larabawa a birnin Jeddah na kasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantakar Amurka a gabas ta tsakiya. Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargadi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harbar roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine din ke yi da Rasha.
To a cikin shirin har ila yau za mu leka jihar Oshun da ake wato da ke kudu maso yammacin Najeriya inda ake zaben gwamna domin jin halin da ake ciki.
To halin da ake ciki a halin yanzu dai yawanci rokunan zaɓe an kammala zaɓe. Waɗanda suka tada ƙwarƙwansu da dama ga sunan ina kallo sun tsaya gefe su ga abin da aka samu da alƙaluman da aka samu na ƙuri'u sannan su bar wuraren.
A Najeriya har ila yau gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kara matakin da suka dauka na baiwa Bola Tinubu shawara kan ya dauki Kashim Shatima matsayin abokin takararsa.
Ana so irin wannan abu da yake kawo bambance-bambance a soke shi nan gaba. Mun ko ba an fara ta haka ba, ai ba zai yiwu a iya soke shi ba. Domin matsalolin da suka dami kasan nan ba matsala ce ta addini ba.
Za kuma ku ji cewa Jamhuriyar Nijar ta bayyana matsayinta kan mamaye da Rasha ta yi wa Ukraine, kazalika Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kasashen Larabawa a birnin Jeddah na kasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantakar Amurka a gabas ta tsakiya. Biden zai halarci taron kolin kungiyar kasashen GCC+3 inda zai gana da wakilan kungiyar kasashen na yankin Gulf, wato Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Gami da Masar, Iraki da Jordan. Har ila yau ana sa ran zai tattauna akan batun tsaron makamashi da shugabannin kasashen yankin na Gulf, amma hadimai sun ce babu wata sanarwa da za a yi game da batun mai har sai lokacin taron kungiyar OPEC Plus wata mai zuwa, wato kungiyar kasashe 13 mambobin OPEC da wasu kasashe 10 masu arzikin mai ciki har da Rasha. Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargadi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Isra'ila ta ce an harba rokoki 4 zuwa kasar. An dakile 1 daga cikin rokokin yayin da sauran 3 suka fada kan filayen da babu komai a cewar sojojin kasar. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce ta maida martani ta hanyar kai hari ta sama akan wasu wurare 2 na mayakan Hamas. Rundunar ta kuma ce cikin wuraren har da wani ginin karkashin kasa na Hamas mai dauke da kayayyakin da ake amfani da su wajen kera rokoki. Hamas dai ita ce kungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama da ke mulki a zirin Gaza. Harin na zuwa ne ɗan sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bai Isra'ila inda ya yada zango a ran gadin da yake yi a gabas ta tsakiya da nufin zurfafa dangantaka Isra'ila a yankin. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harbar roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine din ke yi da Rasha, inda suke taimakawa sojojin kasar dakile dakarun Rasha a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine. Wani babban jami'in sojan Amurka da ya nemi a sake sunansa don yin magana akan yakin ya ce makaman harbar roka da Amurka ta ba Ukraine da ake kira HIMARS a takaice na yin tasiri sosai a yakin da ake yi da Rasha. Shi ma mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Ukraine Alexander Mutuzianik ya bayyana irin rawar da makaman na harbar roka na HIMARS da ke cin dogon zango ke takawa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A Najeriya, rahotanni daga jihar Oshun da ke kudu maso yammacin kasar na cewa an rufe rumfunan zabe yayin da ake tattara kuri'un da aka kada a zaben gwamnati da ake a jihar a yau Asabar, inda 'yan takara 15 suke fafatawa. Ko da yake zaben ya fi karkata ne akan manyan 'yan takara biyu, wato gwamnati mai ci Adegboye ga Oyetola na jam'iyyar APC da ke neman wa'adi na biyu, da kuma sanata Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP. Lazinin na tuntuɓi wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal, wanda ke Oshogbo, babban birnin jiha ta Oshun, inda ya mun ƙarin bayani kan halin da ake ciki.
To, halin da ake ciki a halin yanzu dai yawanci rumfunan zaɓe an kammala zaɓe, waɗanda suka kaɗa ƙwarƙwarsu da dama ga sunan ina kallo sun tsaya gefe su ga abin da aka samu da alƙalin man da aka samu na ƙuri'u, sannan su bar wuraren. Halin yanzu dai zaɓe ana cewa ya kankama.
To Hassan, gabanin a kawo ga wannan mataki, ya ka kalli zaben tun daga faransa, wato bayan da aka buɗe rumfunan zaɓe, an samu wani ƙorafi ko wata matsala da ta wakana?
To yawanci tun da sanyin safiya jami'an zaɓe suka zo watan rumfunan zaɓe, kuma jama'a sun fito tun da safe, wasu ma nan jami'an zaɓe suka same su suna jiran a fara tantance su, sannan suka haɗa ƙuri'a. To duk rumfunan da ne zagaya a cikin nan birnin Oshogbo, dukkan su yawanci ana iya cewa inda ba abin da an ka rasa ba sun fito a cikin lokaci, sannan kuma su kada ƙuri'a kamar yadda nace su ma sun fito a cikin lokaci, sannan duk inda ne zagaya bayan da aka tantance wasu suna kada ƙuri'a. Na farko dai ban ga wata matsala ba, kamar a ce rigima ko wani rikici ko wani tada zaman tsaye. A gaskiya an yi zaɓen cikin zaman lafiya kuma da kwanciyar hankali, domin mutane sun shiga layuka kuma an tattace su sun kada ƙuri'a, sannan da yawa sun fito ɗaya da ƙarƙasa mutane sun fito fitowa kuma, domin duron fadda kaji za ka iske tumbul ko kuma cike da mutane maza da mata masu son su kada ƙuri'a.
To kamar akwai rahotanni da ke nuni da cewa an samu matsala ta sayar ƙuri'u da ake zargin wasu sun yi, kamar kun ga wata alama da ta nuna haka?
Ni ma na samu wannan labari na cewa an samu matsala, ko kuma in ce an samu wato sayan ƙuri'u a wasu rumfunan zaɓe. Gani dai doron zagaya ne je, banga inda aka yi amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'a ba, amma wasu rahotanni sun nuna cewa a nan ma cikin birnin Oshogbo a wasu yankuna an yi sayan ƙuri'u, kamar wasu rahotanni da na gani ga irin su wato taya na gizo, sannan wasu rahotanni sun nuna wajen birnin Oshogbo akwai wani gari da aka kira wajen Elisha, yana da ɗan nisa da birnin Oshogbo, rahotanni sun nuna can ma an yi amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'a, amma a nan yawancin wurare to ba a fidda kuɗi a fili mun gani ba.
To Hassan, a ƙarshe ya batun tsaro a birnin da sauran, wato shi birnin na Oshogbo da kuma sauran kewaye ya kankama a lokacin da ake wannan zaɓe?
To gaskiya an ɗauki matakan tsaro, domin a cikin tsaron da aka ɗauka akwai jerin gwanon jami'an tsaron da suka haɗa da sojoji, 'yan sanda, wato dogarawan kare fara hula, civil defense, custom immigration, duk wani jami'an tsaro da an ka sani a Najeriya, har da 'yan vigilanti suna zagaye a cikin birnin Oshogbo har da ƙauyuka. Sannan kada ka manta an ɗauko jami'an tsaro daga arewacin Najeriya ma, daga matasan Najeriya irin kudanci ma ko kuma kudu maso kudu, duk an jibge su a nan birnin Oshogbo, domin ganin cewa an samu yin zaɓen nan lamun lafiya a cikin kwanciyar hankali, kuma jami'an tsaro sun yi aikinsu. Har yanzu nake magana da kai, ga jami'an tsaro nan da yawa suna kallon jami'an watan zaɓe da kuma masu zaɓe inda suke jiran a kira ƙarfinsu kafin su wuce.
Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Mataimakiyar ministan raya al'adu ta ƙasar Ukraine ta faɗa a jiya Juma'a cewa al'adun ƙasarta na fuskantar hare-hare daga Rasha, kuma dole ne a kare su. Shugaban ƙasar Rasha Mr. Putin ya sanar da cewa al'adun ƙasar Ukraine ne makasudin wannan yakin, abinda Katerina Chuwaba, mataimakiyar ministan raya al'adu da manufofin yada labarai ta Ukraine, ta tunatar kenan a wani taron kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. ta ce ba ma ba mai da makamai masu linzami na Rasha da suka yi barna tare da lalata biranen Ukraine sun kuma shafi muhimman wuraren tarihi da yawa. Hukumar bunƙasa ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNESCO ta tabbatar da lalata wuraren al'adu 163 tun bayan da Rasha ta kaddamar da kai farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu, cikin su har da wuraren ibadar addinai, gidajen adana kayan tarihi fiye da 10, gine-ginen tarihi 30, abubuwan tarihi guda 17 da kuma ɗakunan karatu 7. Fiye da rabin waɗannan wuraren suna yankin Kharkiv da Donetsk ne. Hukumar UNESCO ta ce wuraren al'adu a Kyiv, babban birnin ƙasar, su ma an lalata su sosai. A jiya Juma'a, sojojin ƙasar Mexico suka kama shahararren mai safarar miyagun ƙwayoyi Rafael Caro Quintero, wanda ke da hannu a kisan wani jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Amurka a shekarar 1985, bayan kusan shekara 10 da ya bar gidan yara a Mexico kuma ya koma fataucin miyagun ƙwayoyi, a cewar sojojin ruwan Mexico. An kama Caro Quintero ne bayan da wani kare da ke taimakawa wajen bincike mai suna Max ya gano shi a inda ya boye a daji a garin San Simon da ke jihar Sinaloa a lokacin wani samaman haɗin gwiwa na sojojin ruwa da ofishin babban lauyan ƙasar, a cewar wata sanarwar sojojin ruwan. Wurin kamen na a yankin tsaunuka ne a kusa da iyakar Sinaloa da jihar Chihuahua daga arewa. Hukumar rajistar waɗanda aka kama ta Mexico ta yi rajistar lokacin da aka kama Caro Quintero da tsakar rana. Akwai sammacin kame biyu da ke jiran sa yanzu haka, da kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta ci sakiyarsa zuwa Amurka don fuskantar tuhuma.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi Allah wadai da yadda Rasha ta yi fatali da dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar mamayar da ta yi wa ƙasar Ukraine, saboda a ce wasu hakan alama ce da ke nuna girman barazanar da ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ke fuskanta daga waɗanda ke da ra'ayin amfani da ƙarfin soja don cimma burinsu. Wakilin muryar Amurka Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nishar Hasumi Masaudu, da ke bayyana matsayin gwamnatin kasar dangane da yakin da Rasha ke kafsawa da Ukraine, ya nuna a fili karara rashin dacewar wannan yaki da ke zubar da kimar nahiyar Turai a game da maganar mutunta yancin kasa da kasa.
Depuis la deuxième guerre mondiale, on a pensé qu'il n'y aurait pas de guerre en Europe. Aujourd'hui, nous avons la guerre sur le continent européen.
Yace tun bayan yakin duniya na biyu, an yi zaton ba za a sake fuskantar ɓarkewar yaki a Turai ba. Amma kuma yau an wayi gari nahiyar ta fada cikin yanayin yaƙi, wanda shi ne mafi muni a tarihin duniya, ganin yadda ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya ta mamaye makwabciyarta. Abinda muke ganin ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa, ya kuma saba wa dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Dokokin ƙasa da ƙasa ne ke baiwa ƙananan ƙasashe irin namu damar cin gashin kansu, domin ba mu da ƙarfi. Idan haka siddan za a waye gari saboda ji da kai wata ƙasa ta mamaye makwabciyarta, ba maganar ƴanci ko kuma dokokin ƙasa da ƙasa. Shi yasa muke bin sahun ƙasashen da ke Allah wadai da wannan mamaya irin ta zamanin jahiliya. Hakan ne ma yasa tun a tashin farko muka goyi bayan ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a game da rashin cancantar wannan yaƙi.
C'est notre position sur la guerre qu'il y a sur leur continent.
Ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta yaba da matsayin na hukumomin Niger dangane da yaƙin na Rasha a Ukraine.
L'ordre international est l'objet d'attaques sans précédent, et donc je voudrais saluer la position qui a été prise par le Niger.
Tace tsarin tafiyar siyasar duniya ya shiga cikin halin kangin da bai taba fuskanta ba a sakamakon yakin da Rasha ta kaddamar a Ukraine. Matsayin nan na Niger abu ne da ke daidai da matsayin kasashen duniya, saboda abu ne da ke taba yancin rayuwa kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shata. Mu ma muna turta kashe-kashen da Rasha ke da alhakinsa a yakin da ta kaddamar.
terribles, les crimes de guerre qui accompagnent les actions russes en Ukraine.
Waɗannan ministoci sun bayyana matsayin kasashen nasu ne a yayin ziyarar da ministar harkokin wajen Faransa da abokin aikinta na tsaro suka gudanar a jiya a nan Nijar, Dabura da tantaunawar da suka yi da takwarorinsu a game da tsarin daftarin da dakarun kasashen biyu za su yi amfani da shi a fagen daga bayan ƙaurar sojojin Barkan daga Mali zuwa Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To idan muka sake komawa Najeriya, bayanai na ci gaba da bayyana dangane da yadda ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya kai ga zaɓin tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Kashim Shettima a matsayin abokin takararsa. Lamarin da wasu suke yabawa yayin da wasu suke adawa da shi, duba da cewa dukkansu su biyun daga addini ɗaya suka fito. To sai dai yayin da ya kai ziyara jihar ta Oshun a ƙarshen makon nan don marawa gwamna Adegboye ga Oyetola baya a zaben da ake yi a yau, gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce lokaci ya yi da Najeriya za ta yakice nuna fifiko kan batun addini idan an tashi zaɓaɓɓen takara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana daga Oshogbo babban birnin jihar ta Oshun.
Ta tambayi mai girma gwamna ko me yasa suka ba Bola Tinubu wannan shawara na ya dauki musulmi
da aka dauka anan shine ana so irin wannan abu da yake kawo bambance-bambance a soke shi nan gaba, in ko ba an fara ta haka ba ai ba zai yi a iya soke shi ba, domin matsalolin da suka dami kasan nan ba matsala ce ta addini ba, matsala ce ta abubuwa na ci gaba, abubuwa na zaman lafiya, abubuwa na tattalin arzikin kasa, abubuwa dai na sauran abubuwa kamar samun wa ma'atasa aiki da sauransu. Wannan shine muhimman abubuwa da suka zama ƙasa, amma ba bambance-bambance na kabilanci ba ko kuwa bambance-bambance na addini ba. Lokacin da aka zo zabe waye zai tsaya takara, ai mu gwamnonin arewa mun ce a bai kamata sake zaben dan arewa ya zama shugaban ƙasar nan ba, amma mun san shi shugaban an zabi wani kaga zai zama Bahaushe ne da sauransu. Muka ce a haka ya kamata ba, tunda mun shekara takwas muna mulki ya kamata mu mika wannan mulki ga ƙasar Kudu domin a cire waɗannan bambance-bambance, amma ba mu ce a kai shi a ba wannan bila ko aba wancan ba, amma kai shi Kudu duk wanda ya ci shikenan.
Na ƙara tambayarsa baya ganin zaben musulmi a lokacin zaben shugaban ƙasa ga jam'iyyar APC.
Ai ba zai hautar da matsala ba, su ma kansu kristocin suna yin bayani, kuma kristoci ai Allah ne halicce su, Allah ne halicce mu, su ma ƴan uwan mu ne, tunda duk halitta Allah ce. Saboda haka kaga wannan mulki ba mulki ne Allah ya dan shiga, ba za a shiga maganar bambancin addini ba, za a shiga abin da ya damu ƙasar Najeriya domin Najeriya samu ci gaba kamar yadda ya kamata.
Ko me ya kawo gwamna Ganduje a wannan masallaci na Izala?
Tun daga ga nazo wannan masallaci na yi sallah tare da su, an yi hudu ba mai amfani sosai da sosai, kuma ni ma na yi bayani kamar yadda na yi masu bayani, nazo wannan jiha da wannan gari domin mu taimaka wa dan uwanmu wannan gwamna mai mulki na yanzu, wanda kuma shi muke so a zabe shi ya sake zama wato gwamnan wannan jiha. Sannan kuma abin da ya kawo mu nan shine neman shugabancin kasar nan. Kun san cewa Alhaji Ahmed Bola Tinubu an bashi ta a jam'iyyar APC ne ya zama shugaban kasar nan.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Oshogbo a jihar Osun, Najeriya.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17, hudu kenan ne ma da minti 17 a can jihar ta Osun dake Najeriya, da Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan da minti 17 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. A kodayaushe kuma muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kazalika muna nan a shafin Twitter, Facebook da Instagram. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirin a dawo lafiya na baya mun duba wani batu ne da ya kunno kai tsakanin direbobin kamfanin sufuri na Bolt akan korafi da direbobin ke yi na rashin kare muradunsu, kamar yadda sauran kamfanonin sufuri suke kare muradun direbobin nasu. Wani direban Bolt da wakiliyanmu Hawwa Umar ta tattauna da shi, wanda ya bayyana kansa da Dan Ladi Machuhuru, ya nuna damuwa akan yadda kamfanin ke musu rikon sakainan kashi, sai dai ya kai inda yake cewa
ka zo na a gida, ni yanzu na ina da mata da yara biyu. Na zo na a gida na gama na karanta estate management a Federal Polytechnic Nasara. To aikin ne bata zo ba, ni kuma wani lokaci na dan aikin printing, amma to gashi na bolt din da ta zo Uber ne ta fara zuwa. Kuma Uber din ma lokacin da Uber sun zo suna protecting driver, don me yanzu na in ka tuka mota ka kai daidai ga kai nan kana ganin passenger, in passenger ya canceling ride din nan Uber za su charging din shi da canceling ride din nan, amma Bolt ba za su yi wayannan abubuwan ba, za su cancel wayannan ride ba. To shi kana neman aiki, wani lokaci kana hanzarin neman aiki, ba za ka san lokacin da ba za ka so ka duba rules din na ko regulations din nan ba, amma bayan da muke cikin aikin ne wallahi shine yake gaya miki. Yanzu nan aikin nan da zaki kana ganin za ka je ka dropping passenger, kana ganin passenger haka wallahi sai ka ga ta tana ganin ka haka sai ta canceling ride din, kuma ba za ta yi maka magana wai gashi ga dalilin da yasa ta canceling ride din nan ba. Kuma yanzu nan
shin mata ne kawai suke yin canceling ride? Naji kana misali da mata.
Misali, amma bari in gaya miki a cikin 100% din mutanen da suke canceling ride da masu wulakanci, wallahi ina gaya miki 79% or 80% mata ne. I'm sorry to tell you this. Me zan gaya miki, yanzu nan akwai wata yarinya na dauke ta ta ci abinci a moto, ta daburce mun moto na, ina kan magana sai kamin ta sani, bayan da na ending ride kamin da sani Bolt suka blocking ina. Me ya faru? When I insulted a passenger. To problem da muke ciki kenan
yanzu abin da kake so ka ce shine Bolt ta fi bawa passenger kariya akan kenan driver?
Sosai sosai. Ko wanne dan Bolt in kika same shi yau zai giya maka. Wallahi in dan Bolt in baka da hakuri, baka da jimriya, ba za ka iya aikin Bolt ba. Ina son giya miki wani magana. Ako wani lokaci da na doki wai su yara kenan, ba irin zagin da suka yi mun, ba inda bayan da nace su soka ma moto, kamin sani suka soka ma moto, suka rubuta ma Bolt this driver is this, wallahi kamin in hangara Bolt sun blocking dinka. Da sai da nayi musu email me ya faru, suka ce wai ai ni na yi fada da customer. Nace to ai goye na abubuwa, ni ma mutum ne, ku dinga tambaya balance, ku dinga balancing issue da driver. Amma yanzu na in Bolt duk abin da ya faru, ko driver ko passenger ya maka yaya ne, wallahi in passenger ya yi reporting dinka Bolt, kamin ka sani Bolt sai su block dinka 7 days, wani lokaci 2 weeks kamin su dawo da kai. Ba kuma
za a iya cewa sati uku da suka wuce kun ma tafi yajin aiki, sai kuma kuka dawo aiki, shin an biya muku bukatun ku ne kuka dawo aiki ko kuma me ya faru?
Gaskiya bukatan ba a biya ba, abin da yasa muka bukatan abin da yasa muka yi yajin nan, gaskiya charges din su 20% na yayi yawa. Don in kika duba, na san Bolt su ne suka zo na suka create wannan app, amma yanzu za ka ga ni ina driver yau, in motor nan ba nawa ba, zan biya 25,000 naira every week. Yanzu nan kudin gyaran moto duk daga 10,000 dawo kasa, ni ne mai gyara. In ya wuce 10,000 ne shine mai moto zai gyara. Yanzu nan mai zan je in layi a mai in kai kusan awa 4 ko 5 zan je, kuma wani lokaci ga yan Bolt din mai tsoransu da yawa da yawa ana kwace musu motoci. Yanzu nan in ka zo na kana da app, yanzu nan kina da mutane mana masu ordering Bolt mana da yawa, wannan case ba dia ba, ba so biyu ba, so magana da nake miki muna neman protective measure from Bolt, amma ba su ba mu. Ina son gaya miki wanda aka kwace musu motoci da drivers da aka kashe su, aka kwace su musu motoci, wallahi yanzu nan a garin Abuja sun fi biyar. Ina gaya miki me yasa mu yanzu nan Bolt yanzu fa barin su ya min kina passenger, wannan sun kana da email address da wani phone number, yanzu zaki ya karbi phone number daga koyi naki registerin Bolt as a passenger da wani email, ki kagoro wani email from nowhere. Bayan ka gama in kai in kika yi wannan abun da bai cancanta ba, zaki ya ki zubar da number nan, zaki ya kace zaki ya maki deny email din nan, ba email dinki bane. Me yasa lokacin mun yi magana mun ce yanda da suka karbi database din darbobi, ya kamata a ce su ma Bolt su karbi database din passenger, don passenger su yau da raimu sosai.
To a nan ne kuma za mu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, kuji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu a birnin Abuja Hawwa Umar da bakon namu Dan Ladi Mashigoro, direban kamfanin sufuri na Bolt, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub makiri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kafin mu ci gaba da shirin ga wannan sakon.
Don sanin labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun, har ma da masu ban mamaki a biranenmu, ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin kama zaka koshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan.
Birni magamar sarakuna. Masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan adam, Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yanzu yanda ake dai ana dan samu dan wani guri nan daga bayan nan na dan sai da ina dan sai da kayan wuta haka.
Don sanin wayar da ake toyawa a birni, ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka da muryar Amurka. Duniya a takun hannunku.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya, wanda ya ce, "Salam VOA Hausa, zan yi amfani da wannan dama in tunatar da gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi, kan alƙawarin da ya ɗauka na biyan tsoffin ma'aikata 'yan fansho haƙoƙinsu na gratuity, wanda yanzu bai cika wannan alƙawari ba. Da wannan nake kira gare shi, ya kamata ya dubi wannan lamari da idan basira, domin a gaskiya waɗannan bayin Allah suna buƙatan agajin gaggawa." Sai kuma sakon babawo Umar Dan Musa, mazaunin ƙasar Ghana, wanda ya ce, "Salam VOA Hausa, ta tabbata ƙauyukan da ke zagaye da ƙananan hukumomin Dan Musa da Batsari da Safana dukkansu a hannun 'yan ta'adda suke. Domin kowace rana 'yan ta'addan suna tara mutanen ƙauyuka suna kai su gona suna yi musu noma, mata kuma suna yayar ciyawa. Kuma ba kai saka ce ba za ka je ba domin gudun abin da zai biyo baya. Ya Allah, muna roƙonka Allah ya kawo mana mafita." Sai sakon Almadu Admo Baga, wanda ce, "Salam muryar Amurka, ina kira ga al'umma karamar hukumar Kukawa da mahaifata garin Baga da mu tashi tsaye wajen yin katin zaɓe don ganin mun kai ɗan takararmu da zai wakilce mu a majalisar dokoki ta jihar Borno." A ƙarshe sai sakon Shehu Adamu Rajau, wanda ya ce, "Ya Ubangiji Allah, mun tuba ka ji kanmu. Ba dan halinmu ba, ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro wacce ta sako ƙasarmu Najeriya gaba, domin gaskiya lamarin sai du'a'i."
Ta yanzu kuma ga wato labaran duniya a taƙaice.
A yau Asabar, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin ƙasashen Larabawa a birnin Jidda na ƙasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantaka Amurka a gabas ta tsakiya. Biden zai halarci taron ƙolin ƙungiyar ƙasashen GCC+3, inda zai gana da wakilan ƙungiyar ƙasashen na yankin Gulf, wato Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, gami da Masar, Iraki da kuma Jordan. Da sanyin safiyar yau Asabar, ƙarar jiniya ta gargaɗi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Isra'ila ta ce an harba rokoki huɗu zuwa ƙasar. An daƙile ɗaya daga cikin rokokin yayin da sauran ukun suka faɗa kan filayen da ba komai, a cewar sojojin ƙasar. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harba roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine ɗin ke yi da Rasha, inda suke taimakawa sojojin ƙasar daƙile dakaran Rasha a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine. Wani babban jami'in sojan Amurka da ya nemi a saka sunansa don yin magana a kan batun yakin ya ce makaman harba roka da Amurka ta ba Ukraine da ake kira HIMARS a taƙaice na yin tasiri sosai a yakin da ake yi da Rasha. Mataimakiyar ministan raya al'adu ta ƙasar Ukraine ta faɗa a jiya Juma'a cewa al'adun ƙasarta na fuskantar hare-hare daga Rasha kuma dole ne a kare su.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Kada a manta. za a iya samun matashanmu ta View Africa akan mita 102.5. Sannan za a iya samunmu a shafinmu na viewhausa.com a kodiyoshe. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Tani gabatar da shirin, sai kuma Hailu Haile da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa, da kuma injiniyarmu wato Nashwan. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare, idan Allah ya kai mu.